ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tun to baiwa ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike da
ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na driven taxi na kusanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta.
A gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta lallake samun kuɗi.
To mu dai matsalar mu ne matsalar mutane. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendor.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan yanayin rayuwa da zamantakewa al'umma kasashen nahiyar Afirka a yau shirin domin iyali ya bakunci kasar Kamaru inda kamar sauran kasashen nahiyar waɗansu masu karamin karfi da shirin ya hira da su suka bayyana kuncin rayuwa da suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma matakan da suke son ganin gwamnatin kasar ta dauka a wannan shekarar. Ga wakilinmu Maimunatu Sado da bakin namu.
Ni dai Malam Mustafa sunana kuma ni direban taxi ne matana uku to amma murabu da daya matana biyu a halin yanzu da yaya kuma guda biyar. Gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na driven taxi na kusanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta. To kuma inda nake fuskantar kalubale a kusan karshen shekara ne kunce tsakiyar shekara da ta gabata inda muka fara fuskantar tukunna matsalar karancin man fetur wanda gaskiya ya tada hankulan mutane matuka wanda wannan lokaci masu ababen hawa yan taxi da ma wato masu mashina sun fuskanci wannan kalubale. To kin ga wannan amali ya shafe mu. To wannan dai ya kai ga har ma na yi zama a gida wanda babu dama fitowa da ainihin taxi kin ga kuma taxi da wannan man fetur yake aiki. Na kwashe kusan makonni uku zuwa wata guda ina zama a gida saboda wannan kalubalen da ake fuskanta
na wato karancin man fetur a wannan lokacin dai mun ga yadda aka dinga cincirindo a wato wajen mashayar mai a wannan lokacin ne suka nade komai na ku wato kuka koma gida kenan ka zauna ya kuka tafiyar da rayuwa a wannan lokacin din.
Eh to kamar yadda na faɗa a wajen farkon gabatar da kaina dama mata na uku ne to game da wannan al'amari gaskiya ɗaya sai ta gaba za ta iya jurewa ba ita ta biyu
ba ta kai hakuri
ba ta yi hakuri ba sai ta wato ainihin ce ita ba za ta bar gidan ta je ta zauna wato da iyayenta watakila idan abu ya zo sai sauki za ta iya dawowa. To kuma da ita dai ƴaƴa biyu muke da shi da ita to amma na na ta daukar wannan yaya da wannan gurin ina ne to kinga wannan duk man fetur ne wannan karancin man fetur ne ya kawo wannan dai matsala. To dai alhamdulillah yanzu dai ana ganin canji to amma kuma gwamnati bata fito a hukumance ta bayyana cewa ga wasu karancin da aka samu ko kuma ragowa ko kuma wato an kashe karya wannan wato farashi na man fetur ba kinga da za a fuskanci wannan insha Allah ina da yakini ko kuma ina da wato manufa da zan je in bi ku mata ta in dawo da ita gida.
Sannan kuma kamar yadda ake magana cewa ma a shekara 2023 za a samu hawar farashin wannan man fetur.
To kin ga abin kuma yana nan kuma ya zo kuma murmur dai ana fuskantar kalubale matuka. To kin ga tunda ana kuma hasashen za a samu hawar farashi to kin ga ashe kenan akwai wahala kuma ta ce za ta dawo
da shi a yayin da aka saurari jawabin shugaba kasa Kobiya wanda a yayin jawabin tambaye na karshen shekara inda ya yi bayani akan cewa ba mamaki a gasa a samu wato karin farashin
mai. A wannan alkawari sai ne babbar alheri in ka sa bai mana wannan alkawari a shafa mana mai a baki amma kuma ba a gani sakamako ba a gani ci gaba akan waɗannan alkawuran ko kuma cika alkawuran da suke cewa a kodayaushe. Muna dai fata wannan karo zai saurari koke-koke na masu ababen hawa musamman ma irin mu ɗan gida taxi wanda halila yanzu hakan nan gaskiya na ajiya faki babu dama in dinga fita da shi saboda gaskiya matsalar da ake samu na karancin man fetur. To muna fata za a samu karshe kuna al'amari saboda ƴaƴa na ma na manta bangare su a yanzu hakan nan ba sa zuwa makaranta saboda wato rashin kuɗin da nake fuskanta yanzu haka domin da wannan sana'a na dogara gaskiya direban mota da wannan na dogara ta nan muke samun abin da zamu ci da kuma abin da zamu biya wa ƴaƴa wato.
To barka mun dawo gare ki kuma mun san cewa duk dai an fuskanci ire-iren matsaloli amma kowa da irin nashi me zaki ya fada
sunana Hajiya Azumi ne kayan sanyi a gaskiya kasar Kamaru muna fuskanta ba zan ce ma mun fuskanci ba dan ce har ila yau muna
cikin
matsaloli da dama kin ga zan fara kamar yadda na fara bayyana kaina a matsayin mai kayan sanyi zan fara bayyana kaina a wato zan fara bada wannan matsalar da nake fuskanta musamman kamar na wato yanke wutar lantarki a ta wannan bangare ni zan fara dauka domin a kiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa talan nake samun kuɗi talan nake samu dan abin da zan taimaka wa mai gidana da min da yara babu yadda zai a ce kana dan neman kuɗi kuma yau a ce musamman kaman kayan sanyi kowa ya sani ina sayar da wato wasu juice dai da sauran su ina tafiya ma boko ina tafiya a can nake tafiya sayarwa to idan bai yi sanyi ba babu yadda zai yara za su saya su ji dadi to wutar lantarki an yanke wutar lantarki ta yaya sayar babu dama baya ga hakan nan idan wutan ya tashi dawowa wuta zai dawo da karfi dukkanin kayayyakin mu za ku ga za su baci bayan injina kaman da muke kira a nan
ko electronic
na yawa duka wanda nake saka su wayannan kayan su juice da na yara zaki ga cewa duk sun lalace ni wannan shekarar inda a halin yanzu dukkanin abubuwa ma ko na ce domin ina saka ma kayan aikatau kaman su abinci mutane suna kawo mini ina ajiye musu suna biya na to dukkanin waɗannan ma za ki ga yawa duk sun lalace to gara ma kankara kisan kankara ba shi da matsala domin koda an saka a cikin ruwa bai zai koda babu wuta bai zai baci ba bai zai lalace ba amma kin ga
kamar amma idan aka kwashi kamar kwanaki uku ba tare da an dawo da
wannan zai narke amma dai ba mu da bata kamar sauran kin ga muna kira da gwamnati kasar Kamaru da ta duba wannan al'amari musamman taurancin wutar lantarki.
Suna na Ummi ni Fela ce.
Madalla.
So mu dai matsalar wuta ne. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendizer. Vendizer kuma wani kai ma ka gaji kana neman kai
ka huta.
To shi kuma kiyan bai dun wannan shi dai in yazo yake yana son kayan shi yana so dai ka ba shi dai zai so ya ji ba wuta ko kuma abu hakan nan ba kinga akwai matsala
sosai
to madalla
Hajiya ne mun ce zan dan yi dan karin bayani
game da haka
game da
duk da cewa kina kina dan taba dinkin dan
eh to kin dama muna nan taba kidi taba karatu ko da ina dai muna nan eh game da zancen ni zan yi kara wato game da zancen masarufi kin san anan gaskiya muna fuskantar matsaloli musamman kinga shinkafa ya haura a wannan shekara ta 2023 komai man girki komai ya karu to kinga abubuwan da muke siye a can baya shekara ta 2022 ba kamar wannan shekara ta 2023
kuma karshen ta cewa ainihin shugaba kasa Kolbia yayin da wadi sai ya alakanta wannan lamarin da ainihin yaki da Rasha da Ukraine yawa da kuma wanda a halin yanzu ake na kasar Isra'ila da Hamas
to ni ban ganin yadda zai ya danganta wannan yakin da dole akwai wasu ababin din ba sai lallai daga can suke fitowa ba wasu sai daga nan wasu daga nan ake kirkirwa musamman idan muka duba muka gani kisan ni mama ce dole ne zan san irin wannan kaman abin da muke sakawa a girkin nan shi zama jin da ake kiran nan kin gani ada tun ban kai komai ba yawa muna sayen shi a dala nawa muke saya dala 2200 amma a wannan shekara ta 2023 ya haura har ya kai ga akwai wani lokacin da muka dinga saya hudu dala 10 an rage mana daya to ina za mu sa kanmu gishirin da ake daurawa dala 5500 ya kai ga dala yanzu dala 10 ake daura shi to kin ga ina za mu saka kanmu
to bincikin shirin domin iyali na nuni da cewa waɗannan matsaloli da bakin shirin suka ambata matsaloli ne da suka zama ruwan dare ga mai lahiya kamar yadda muka saba za mu ci gaba da haska fitila kan abin da ya tsone wa iyali ido a rayuwar yau da kullum da burin ganin an sami ingancin rayuwa da ci gaban al'umma nan kuma za mu sallama da bakin nama a ƙasar Kamaru Hajiya Azumi mai kayan sanyi da Malam Mustapha Direban Tasi sai kuma Malama Ummi Tela muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta yi hira da su da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan komi ashe mu maza ba